This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu alo barkamu da wannan dare da fatan mun sake samun ku lafiya. Suna na Sarfi da Hashim Gumal tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muka sake da muku a wani shiri na daren yau ranar Litinin 1 ga watan Afrilun shekarar 2024. A cikin shirin za a ji cewa halin kunci da tsadar rayuwa da 'yan Najeriya suka samu kansu ciki ya haddasa afkarin binan ajiyar abinci da wawashe su a jihar Kebbi. Haka kuma za a ji cewa a yau ne mabiya addinin Kirista suke bukukuwan Easter a faɗin ƙasashen duniya ciki har da Najeriya. Sai kuma shirin 'yan ƙasa da hukumar Mahmud Ibrahim Kwari zai kamana. Albarkacin watan Ramadan mai alfarma, za mu ji karatun Alƙur'ani daga yara manyan gobe. Amma fa duka sai mun fara shan labaran duniya tukunna.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran. A yau Litinin, Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu ya lashe takobin hana kafar Aljazira watsa shirye-shiryenta a cikin Isra'ila. Tashar ta'addanci ta Aljazira ba za ta sake watsa shirye-shiryenta daga Isra'ila ba. Na kudura aniyar daukar mataki ba tare da bata lokaci ba bisa ga wata sabuwar doka don dakatar da ayyukan tashar, a cewar Netanyahu a wani sako da ya rubuta a shafin sada zumunta na X. Da safiyar yau ne majalisar dokokin kasar ta zartar da kudurin dokar wanda ya ba gwamnati damar rufe kafofin yada labaran kasashen waje da take ganin suna barazana ga tsaron kasar. Matakin wanda ya samu amincewa da tazarar kuri'u 70 ko da yake wasu su 10 kuma suka ki amincewa da shi ya ba Prime Minister kasar da Ministan harkokin sadarwa ikon rufe kafafen yada labarai na ketare da ke Isra'ila idan sun ga za su iya kawo barazana ga tsaron Isra'ilar. Dama ɗazu Netanyahu ya sanar da cewa zai sake farfado da kokarin rufe kafar yada labaran a cikin Isra'ila. Rundunar sojan Isra'ila ta ce a yau Litinin dakaranta sun janye daga yankin asibitin Shifa da ke arewacin Gaza bayan kammala wani aiki a can. Janyewar dakaran na zuwa ne makonni biyu bayan da sojojin Isra'ila suka kaddamar da farmaki a asibitin mafi girma a Gaza bisa zargin cewa kwamandojin kungiyar Hamas na amfani da wurin wajen aikata ayyukan ta'addanci. Rundunar sojan Isra'ila ta ce ta kashe 'yan ta'adda 200 a yankin asibitin inda ta kai hare-hare ta sama da ta ƙasa. An dai gano gawarwakin mutane a ciki da wajen harabar asibitin yayin da mutane ke komawa wurin bayan janyewar tankokin yaƙi da sojojin Isra'ila. Rundunar sojan Amurka ta ce ta lalata wasu jiragen sama marasa matuƙi guda biyu a yankunan da ke ƙarƙashin ikon mayakan Houthi a Yemen. Tana mai cewa jiragen na barazana ga jiragen ruwa a yankin. A cikin wata sanarwa da rundunar sojan Amurka ta tsakiya da ake kira CENTCOM ta fitar, ta ce dakaranta sun harbo ɗaya daga cikin jiragen a saman tekun Bahar Maliya, ɗayan kuma a ƙasa a yayin da ake shirin harba shi. A ranar Asabar ne dai aka lalata dukkan jiragen guda biyu. Waɗannan ayyukan na da mahimmanci don kare sojojinmu da tabbatar da 'yancin bi ta wurin da jiragen ruwa da kuma tsare hanyoyin jiragen ruwa na ƙasa da ƙasa, musamman don Amurka, abokan haɗin gwiwa da 'yan kasuwa, a cewar rundunar ta CENTCOM. Hukumar harkokin kasuwancin jiragen ruwa ta Birtaniya ba ta bayar da rahoton wata barazana ga jiragen ruwa a yankin ba a lokacin. To, kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Hukumar tsaro da leƙen asirin Rasha ta FSB ta ce mutane hudun da aka kama a jiya Lahadi yayin da suka shirya kai wani harin ta'addanci wanda aka dakile sun samar da kudade da makamai don mummunan harin da aka kai a wani ɗakin waƙe-waƙe da raye-raye a birnin Moscow a watan da ya shuɗe. Sama da mutane 150 ne aka kashe a lokacin da wasu 'yan bindiga suka afka babban ɗakin taro na Crocus City Hall a ranar 22 ga watan Maris kafin su banka wa ginin wuta. Wannan dai shine hari mafi muni da aka gani a Rasha cikin shekaru 20. A cikin wata sanarwa da hukumar FSB ta fitar a yau Litinin, ta ce ta kama wasu mutane hudu kwana ɗaya da ya wuce a yankin Dagestan waɗanda ke da hannu dumu-dumu wajen samar da kuɗaɗe da hanyoyin ta'addanci ga waɗanda suka aikata harin ta'addancin ranar 22 ga watan Maris a Moscow. A jiya Lahadi, kwamitin yaƙi da ta'addanci na Rasha ya ce ya kama wasu mutane uku da suke shirin aikata jerin laifuffukan ta'addanci.
Mare bude da kenan ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla. Halin kunci da tsadar rayuwa da 'yan Najeriya suka samu kansu ciki na ci gaba da ingiza su aikata dukkan wani abu da suke tunanin zai iya kawo musu sauƙin rayuwa. Kamar yadda mutane suka afka rumbunan ajiyar abinci suna wawashe abincin da ke ciki. Irin hakan da ya faru a baya-bayan nan shine wanda ya faru a jihar Kebbi, inda jama'a suka wawashe abinci da Dangote ya bayar don rabawa talakawa. Daga Kebbi, Muhammad Nasir ya aiko mana da wannan rahoton.
Afkawa rumbun ajiyar abincin da wawashe abincin da ke ciki ya biyo bayan zargin da jama'a suka yi na cewa Dangote ya bayar da abincin arabawa talakawa kyauta, amma sai suka ga manyan mutane suna zuwa suna faka motoci suna kwasar abincin an bar talakawa a igiyar iska.
Dangote ba da wa gashin kawa hoton buhun akwai rubutun Dangote kuma sunan shi ne, kuma an rubuta note for sale ba ta sai suwa bace ta sarakaci. To talakawa sun yi yunkuri don su taho a ba su, su kuma manya marasa ci gaban son jiha sun dauko motocinsu daga mai faka Helos sai mai faka Four Oasis. Na rance da Allah ban ga talakan da aka ba ko buhu ba, suna nan suna load abisu ga mota suna zuwa inda suka ga dama da abisu.
Sai dai kwamishinan yada labarai na jihar Kebbi Yakubu Ahmad ya ce ba haka lamarin yake ba.
Wannan kayan da aka tara dama ba wannan karo farko aka yi ba, an taba kuma din jiya jiya da ba kaya wanda ku sai ga ka na baya mota shi da babban da suka wuce ba ku samu din wannan ba. Kuma wannan da ya faru da aka tsare aka yi shi, wato ma'ana dai mun yi imanin cewa hadin kai ne aka yi na wasu kungiyoyi ko mutane da ke neman dama kare doka ko neman ba gwamnati bata gwamnati suna ko kuma yin sata.
Lamarin da ya suma tura na Asabar ya sa ɗaukar matakin girke jami'an tsaro domin su hana wa wasar abinci da kuma kwantar da hankali, inda jami'an tsaro suka rinka harba barkonon tsohuwa da kuma harbi cikin iska har ma an samu rahoton salwantar rayuwar mutum ɗaya.
Ni ma na ji kan haka kuma ina kan binciken tabbatar da haka, amma in ma ya faru ni na imanin cewa magana ce ta harbi wanda wata wuyan da abin ya taso dole ne hukumomi matakin da ya dace, in ba haka ba za a kai ga rashin rayuwa da dama. In ka tuna na gama kana tarawa an samu rashin rayuwa dama a makaranta.
Jami'an kula da cibiyar Dangote a jihar Kebbi injiniya Adamu Tahiru ya tabbatar da cewa mutane sun kasa hankuri ne abincin ya kai gare su bayan da aka kaddamar da shirin rabonsa, shi yasa suka dauki wannan matakin.
Mun ce musu wanda aka yi commissioning, wanda aka yi launching ne kawai aka yi, so kowa zai samu. To sai suka kasa hankuri kamin duk a farga sun yasa shi komi da komi.
Tun kafin faruwar hakan da gwamnatin jihar Kebbi ta samar da abinci domin rabawa ga jama'a don rage radadin tsadar rayuwa. Kamar yadda wannan magidanci ya ce ya samu abincin.
An dai ba da tallafin gashi nan wanga dai da hagani mu biyu an kaba shi, sannan kuma mai yawa an ba da kamar duk wannan abin ga keji din nan an ba da mutum biyar a ba su 25 keji din nan shi aka ba da dawa ce ni samu gaskiya.
Sai dai masu lura da lamarin yau da kullun kamar comrade Muhammad Bello Umar na ganin abin da magidanci ɗaya ke samu wurin rabon abincin bai taka kara karya ba, kuma ya zama tamkar ɓarnar suna ga gwamnati.
Ilan mutum yana da kusan da shida ya shekar kilan 20 yana aikin gwamnati, ka ɗauko sa'i guda da rabi na shekara ka ba shi, sannan ka ce ka ba shi palliative da ni yake murna da ni yake marmari, wannan fata ma gwamnati suna ɗaya na
irin wannan yanayin ne jama'a suke ciki a jihohi daban-daban na Najeriya, inda gwamnatoci ke cewa suna kashe makudan kuɗaɗe don tallafawa jama'ar su fita daga cikin wannan ƙangin rayuwa. Sai dai ko tallafin kan iya fitar da jama'a daga wannan ƙangin, tambaya ce da lokaci kawai kan iya ansa ta. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Kebbi a Najeriya.
A gai da Muhammad Nasir. A yau ranar Litinin ne mabiya addinin Kirista suke bukukuwan Easter a faɗin duniya ciki har da Najeriya, kamar yadda za a ji daga wakilinmu na Ibadan Hassan Umar Tambuwal.
A yau ne mabiya addinin Kirista ke bukukuwan Easter Monday a faɗin ƙasashen duniya ciki har da Najeriya. Kafin wannan rana ta Easter da Kristoci sun yi azumin kwanaki 40 tare da yin wasu ibadu kamar Ash Wednesday, Good Friday, Easter Sunday da dai sauransu. Wasu daga cikin mabiya addinin Krista sun yi magana a game da ranar Easter.
Easter to me is to celebrate my salvation.
Madam Antonia Akinkwelu ya ce bukin Easter a wurinta shine ta yi bukukuwan gice Isa Almasihu da tashin sa domin su tare da yin ceto. Ta buƙaci Kristoci da su mayar da hankali wajen tsoron Allah su guji aikata laifuffuka. Adille ya ce an kafawa Isa Almasihu kusoshi inda an kagice shi saboda mu mu rayu, amma kwanaki uku ya sake tashi daga mutuwa don ceton mu.
He was nailed to the cross and the third day he rose up.
Da yake magana a game da ranar ta Easter, Pastor Bayodun Adekoya ya bayyana cewa da Isa Almasihu bai zo a duniya ba, da ƴan Adam sun tabbata a cikin wuta.
Jesus Christ came to save the world. Assuming he did not come to die for our sins on the cross of Calvary, all of us who believed in him will have died and perished forever in hell.
Pastor Bayodun Adekoya ya ce Isa Almasihu ya zo ne don ceton duniya, a ce bai zo ba ya mutu saboda zunuban mabiya. Dukkanmu da muka yi imani da shi, da mu mutu mun dawama a cikin wuta har abada. Ya yi kira ga mabiya addinin Krista da su ci gaba da nuna biyayya ga Isa Almasihu mai ceto, kana su rike addinin su sau da kafa.
Position themselves before God to continue to enjoy the benefit of redemption.
Tare da jin tsoron Allah, a kowace shekara dai mabiya addinin Krista suna bukukuwan Easter a dukkan kasashen duniya. Hassan Umar Tambuwal, Murar Amurka daga Ibadan a Najeriya.
A gai da Hassan Umar Tambuwal. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger, za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Za iya samu a tashar mu ta yanar gizo ta adireshin voahausa.com ko kuma shafukan mu na kafofin sada zumunta na Facebook, Twitter da kuma Instagram. Yanzu kuma sai shirin mu na gaba.
Yan ƙasa da hukuma,
ka sha ake cikin kada zalunci, mai za ka faɗa a cikin ƴanci, mai wannan hali yaushi ne, komai ya faɗa mana ƙarya ne, don sallo garzambo ne, mai yin wannan lanan ne.
Masaurai assalamu alaikum, barka da saduwa da ku ta cikin shirin ƴan ƙasa da hukuma, da ni Mahmud Ibrahim Kuri zan gabatar.
Muna nan muna tafiya sai aka ceto duk kasuwan ma ake bukata za a rusa.
Gwamnati allocation ta bayar muka gina shagunan mu, kashi 90 duka ƴan kasuwa ne suka gina da kuɗin su.
To yanzu abun da ake kokari a yin nan, ba mu san mutun nawa ne suke da karfin iya sayan fili har su yi gini ba.
Ƴan kasuwa kenan a jihar Adamawa ta yankin arewa maso gabashin Najeriya suke bayyana yanayin zulumi da suka shiga game da yunkurin gwamnatin jihar na rusa musu kasuwa. A dakace mu.
Wallahi idan ba san yuna hada kai da wuya kaga ya gauna, kullum ka gano sabon fitina, yayaya ko neman magana sai an so yuna an daina.
Madalla masaurare, batun mallakar ƙasa domin gina gida ko kasuwa ko kuma masana'anta ko kuma ma filayen noma na ci gaba da zama babban ƙalubale a sassan duniya, musamman a ƙasashe masu tasowa irin na Afirka kamar irin su Najeriya da takwarorinta. A jihar Adamawa ta arewa maso gabashin Najeriya, ƴan kasuwar Jimaita ne da ke Yola fadar gwamnatin jihar suka shiga yanayi na rashin tabbas biyo bayan yunkurin gwamnatin jihar na rusa kasuwar da suke hada-hadar cinikayya da kasuwanci a cikinta.
Suna Faisal Loko, ni ne chairman na Adamawa GSM Marketers Association. Bayani ya zo mana a cikin kasuwa akan cewa bayan sallah da sati biyu za mu tashi, to ba a nan gizo take saka ba. Kafin kasancewa a lokacin mun zauna zama ya kai zuwa 10 zuwa yanzu da mu da commissioner akan cewa an zo da bayanin cewa za a yi flyover na Mubiran about wanda gwamnati ta nema za ta yi gidan sama a shopping complex. To a wannan commissioner ya sanar da mu cewa mu ga mutanen mu na cikin kasuwa wanda
suke da shaguna na waje. Kan cewa gwamnati tana bukatar wannan shaguna za ta inganta ta ta yi gidan sama hawa biyu saboda ita ma gwamnati ta samu saman kuma masu shagunan kasa an tabbatar da cewa za a ba su shagunan su na kasa. To sakamakon haka muna nan muna tafiya sai aka ce to duk kasuwar ma ake bukata za a rusa. To har yanzu dai na magana nake ga maka babu wani takarda da ta zo daga ko ofishin gwamnati ko wata takarda da ta nemi yarjejeniya tsakanin gwamnati da ƴan kasuwa ganin cewa ga abin da za a yi musu ko na gyara.
Kamar mutane nawa suke da shaguna waɗanda suke cin abinci a wannan kasuwa sun kai nawa?
Gaskiya a kasuwar namu ba za a rasa mutane saboda 30,000 ba ma. Saboda komunan GSM a GSM kada za a samu mutane misali kamar 18,000. Akwai tololi a cikin kasuwa, akwai ƴan nama, akwai masu provision da sauran sana'o'i da muke cikin kasuwa da su. Amma matasa da muke tare da su kusan wannan kasuwar zaka samu in mutum yana da shago yana da yaransa biyu ko uku, to akwai wanda suka jingina da wannan shagon mutane shida.
Shi ma Alhaji Lawan Suleiman Jigo a cikin wannan kasuwa ta Jimaita Shopping Complex ya ce babban abin da ke damun su ko kuma yake ci musu tuwa kwariya shine rashin cikakken bayanin makomar 'yan kasuwar bayan gwamnatin jihar ta Adamawa ta kammala aikin sabunta waccan kasuwa.
Wannan kasuwa ce wadda gwamnati allocation ta bayar muka gina shagunanmu saboda ginin ta bai wuce kashi 10 cikin 100 na gine-ginen da suke cikin kasuwan ba. Kashi 90 duka 'yan kasuwa ne suka gina da kudin su. Sannan kuma da ta tashi cewa za ta canja tsarin ginin bata ba mu wani cikakken bayani na yarjejeniya tsakaninmu da su kasancewa mu muka gina shagunan da kudin mu ba. Wannan shine ya tayar mana da hankali kuma muke neman mafita kuma muke roƙon gwamnati mu ƴan Adamawa ne mu ma ƴaƴanta ne muna karkashinta ta duba irin hali na matsin tattalin arziki da ake ciki a Najeriya. Kwamishina ya tabbatar mana da za a mayar mana da shagunan mu amma kuma ba a yi shi a rubuce ba saboda haka ba mu da wani evidence ba mu da wani madogara ba mu san fate namu ba tunda magana ne kawai aka yi a baki. Na biyu kuma ni personally na tambaye shi kwamishina menene matsayin shagunan mu idan mun dawo za a ba mu ne a ba mu ki kawai mu shiga ko za a ce mu saya ko kuma za a ce mu kawo wani kudi? Yace lokacinsa bai yi ba kwatsam kawai sai muka ji an ce mu tashi ba tare da wannan yarjejeniyar mun fahimci juna ba. Wannan shine ya daga mana hankali.
To akwai bayanin bangaren gwamnati akan wannan batu a dakace mu?
Ilimi babban abu ne gumu shi zai kankan ya mutuncin mu a kasa shi ne akasin zulumi da yake bude kofar samu da wuya ka ji ga wasu sun fi mu.
Masare Dr. Isha John Jabari da ke zaman kwamishinan ciniki da kasuwanci na jihar Adamawa ya ce katafaren aikin kawata birnin Yola da gwamnatin jihar ta bujiro da shi shine ya shafi wannan kasuwa ta Jimaita kuma a ƙarshen aikin za a yi wa kowa adalci.
Shine ya sa aka ce dole ne waɗanda suke ciki yanzu za su tashi mun samu sabon wuri wanda za a ba su wuri su zauna temporary a can kasuwar Fuluja kami a gama sabon kasuwa da ake yi. Bayan da an gama kowane mutum da yake da shago a cikin kasuwar nan za a sake mayar musu da shago su zo su ci gaba da kasuwanci su. Gwamna ya bani directive ina use mandate na gwamna ne cewa za a gina wannan kasuwa 100% gwamnati ne batun cewa ba a shirya ba. Na nada committee wanda SAG ya inaugurated aka ɗauki list na dukka wanda suke da shago a cikin kasuwar nan da number shago da menin bisa ga takardar suke da shi muna da shi comprehensively kuma mu an tabbatar musu cewa duk wanda akwai sunan shi nan in Allah ya sa an gama kasuwar nan cikin lafiya kowa zai samu shagunsa. Sai dai idan haya kake yi a ciki kaga mu yanzu ba kai da kake haya zamu baka shago mai shago ne sai dai gyaran da muke yi yanzu a cikin kasuwar Fuluja da aka bayar ba mai shago wanda ana haya shagunsa shi zamu ba shi filin Fuluja ba. Wayanda suke sayar da kaya a ciki yanzu ko haya kake yi ko naka ne su ne za a ba su filin Fuluja market saboda haka babu wanda za a cuta.
To sai dai Abubakar Waziri guda cikin shugabannin 'yan kasuwar ta Jimaita ya ce akwai kalubale game da wancan zance na mayar da 'yan kasuwar wancan wuri da ake kira Fallujah, wadda kwamishinan Shaya ke magana a kai.
Kuma ma wancan wuri ma babu ma security. Guri ne wanda mun sani tent ne na criminals. So duk abun da kawai dai yana nan a cabuke abu ne wanda ba fasali ba kai ba gindi. Kuma most of 'yan kasuwan shi ne gaskiya shi ne talakawa ne ba masu kuɗi ba ne. To yanzu abun da ake kokari a yin nan ba mu san mutum nawa ne suke da ƙarfin iya sayan fili har su yi gini ba. Sa'annan fili ma fili ne wanda ba zai dauki ma rabin kasuwan ba, ko kuma in ce kokotan kasuwan. To abu ne wanda gaskiya bai yi ba, babu tsari a ciki kuma babu tausayawa.
To Allah ya kyauta, masu saurare, ƙarshen shirin 'yan ƙasa da hukuma na yau kenan, sai makon gobe idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin daukacin abokan aiki musamman Salisu Lado Garba, Mahmud Ibrahim Kuli daga sashen Hausa na muryar Amurka ke cewa a huta lafiya. Wassalamu alaikum.
A ƙasa duka mai mulkin kanta, an so a tara da mutananta, kosassu ba abu tsiraraita, da rashin aiki daga labaita, koyawan banza ko sata.
A gaida Mahmud Ibrahim Kuli. Yanzu kuma sai
Najeriya ta shiga sahun kasashen da ake saran za su yi zauracin samun mai horar da 'yan wasan kasar Faransa mata Herve Renard, duk kuwa da kalubalen da wasu manazarta ke gani a tattare da yin haka. Angio Renard yana bayyana aniyarsa ta barin kungiyar mata 'yan wasan na Faransa a ƙarshen gasar wasannin Olympics na bana a Paris, inda kuma ake tsarin cewa watakila ya kama hanyar kobawa aikin horarwa a nahiyar Afirka. Kocin ya taɓa lashe gasar ƙwallon ƙafar cin kofin nahiyar Afirka sau biyu da ƙasashen Zambia a shekara ta 2012 da kuma Ivory Coast a shekara ta 2015. Yanzu haka Najeriya na farautar mai horar da 'yan wasan ƙasar na Super Eagles domin maye gurbin Jose Posero, wanda ya bar aiki a farkon wannan watan bayan jagorantar ƙasar zuwa wasan ƙarshe ta gasar cin kofin nahiyar Afirka ta bana a ƙasar Ivory Coast. Duk da yake dai da akwai 'yan takarar mukamin da dama na cikin gida, ciki har da mataimakin Posero ɗin da yanzu haka yake shugabantar kungiyar na rikon kwarya, wato Trinity George. To amma wasu majiyoyi na bayyana cewa hukumar kwallon kasar ta NFF ta fi karkata kan samun koci daga kasashen waje. To sai dai kuma wasu manazarta na bayyana ta babar yiwuwar hakan. La'akari da kalubalen kuɗi da hukumar ta NFF ta fuskanta na biyan kocin da ya gabata, inda suke ganin da wuya ta iya biyan Renard albashin da zai kai dala Amurka 150,000 a kowane wata, wato daidai da naira kusan miliyan 200 a kowane wata. A kasar Turkiya, kungiyar kwallon kafar Fenerbahce za ta cimma matsaya a gobe Talata akan ko za ta janye daga gasar Super League ta kasar, sakamakon farmaki da ta ce an kaiwa 'yan wasanta. A cikin watan Maris ne kungiyar ta ce magoya bayan Trabzonspor sun fantsama a cikin filin wasa, suna dukan jami'an tsaro har ma da 'yan wasanta bayan wasan da ta doke Trabzonspor din da ci 3-2. To sai dai kuma hukumar kwallon kasar Turkiya ta hada da 'yan wasa uku na kungiyar ta Fenerbahce, ciki har da dan Najeriya Bright Osai Samuel, a cikin jerin waɗanda ta gabatar wa kwamitin ladabtarwa domin a hukunta su kan hannu a tada rikicin. A gobe Talata ne shugabannin gudanarwa na kungiyar ta Fenerbahce za su gudanar da wani taron gaggawa, inda kuma za su kada ƙuri'a kan yiwuwar janyewar kungiyar. Kamfanin tseren motoci na Formula 1 ya saye kamfanin tseren manyan babura na MotoGP akan zunzurutun kuɗi dala biliyan 3.6. Kamfanin Liberty Media na Amurka da ya mallaki Formula 1 tun daga shekara ta 2017 ya sai MotoGP ne daga kamfanin wasanni na Dorna da ke kasar Spain. Safarar da ya ta yi tanadin cewa kamfanin Liberty zai mallaki kashi 86 cikin 100 na Dorna, yayin da hukumomin Dorna din kuma za su ci gaba da rike sauran kason. Ƙarshen labaran wasanni kenan, mu kasance lafiya.
A gaida Murtala, albarkacin watan Ramadan ga karatun Alkur'ani mai girma daga bakin manyan gobe.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Suna na Fa'imatu Abubakar, ɗaliba a makarantar Ashabul Kafi wal Rakin Kamaru Yahunde Birkiteri. Zan karanta muku Alkur'ani mai girma daidai da ya sauka. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه بتنغى الفتنة وبتنغى تاويل وما يعلم تاويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولي الألباب صدق الله العظيم
الله أكبر
zahaba zama uwa butallatil uruqu wa sabbatul ajr insha Allah
yanzu kuma sai shirinmu na karshe labarai amma fa a takeice
A yau Litinin Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu ya lashe takoban hana kafar Al Jazeera watsa shirye-shiryenta a cikin Isra'ila. Tashar ta'addanci ta Al Jazeera ba za ta sake watsa shirye-shiryenta daga Isra'ila ba. Na kudura aniyar daukar mataki ba tare da bata lokaci ba bisa ga wata sabuwar doka dan dakatar da ayyukan tashar a cewar Netanyahu a wani sako da ya rubuta a shafin sada zumunta na X. Da safiyar yau ne majalisar dokokin kasar ta zartar da kudirin dokar wanda ya ba gwamnati damar rufe kafofin yada labaran kasashen waje da take ganin suna barazana ga tsaron kasar. Rundunar sojan Isra'ila ta ce a yau Litinin dakaranta sun janye daga yankin asibitin Shifa da ke arewacin Gaza bayan kammala wani aiki a can. Janyewar dakaran na zuwa ne makonni biyu bayan da sojojin Isra'ila suka kaddamar da farmaki a asibitin mafi girma a Gaza. Bisa zargin cewa kwamandojin kungiyar Hamas na amfani da wurin wajen aikata ayyukan ta'addanci. Rundunar sojan Isra'ila ta ce ta kashe 'yan ta'adda 200 a yankin asibitin inda ta kai har-hare ta sama da ta ƙasa. Rundunar sojan Amurka ta ce ta lalata wasu jiragen sama marasa matuki guda biyu a yankunan da ke ƙarƙashin ikon mayakan Houthi a Yemen. Tana mai cewa jiragen na barazana ga jiragen ruwa a yankin. A cikin wata sanarwa da rundunar sojan Amurka ta tsakiya da ake kira CENTCOM ta fitar, ta ce dakaranta sun harbo ɗaya daga cikin jiragen a saman tekun Bahar Maliya, ɗayan kuma a ƙasa a yayin da ake shirin harba shi. A ranar Asabar ne dai aka lalata dukkan jiragen guda biyu. Waɗannan ayyukan na da mahimmanci don kare sojojinmu da tabbatar da 'yancin bi ta wurin da jiragen ruwa da kuma tsare hanyoyin jiragen ruwa na ƙasa da ƙasa. Musamman dan Amurka abokan haɗin gwiwa da 'yan kasuwa a cewar rundunar ta CENTCOM.
To masu sauraro da haka ne muka ƙarshen shirin namu na yau baki ɗaya. Sai a kasance da mu da ƙarfe 6 na safe gobe Talata idan Allah ya kai mu inda za mu kama ku wani sabon shirin. Za ku mai zuwa shafukanmu na yanar gizo domin sake jin wannan shiri da ma sauran shirye-shiryenmu da suka gabata ta adireshinmu na voahausa.com har ma da shafinmu na Facebook. Yanzu a madadin Maryam Dauda ta yana kawo shirye-shiryen mu na yau da Fiona Nandudu, wadda ta haɗa tare da bada umarni har ma da injiniyan mu na yau. Ni Sarfil Hashin Gumul ke cewa mu kwana lafiya. Assalamu alaikum.